ashirinmu na matasa da siyasa. A yau muna nan ɗauke da labarin nan da jarumi Adam Abdullahi Zango, wanda ya ɗauki nauyin ɗalibai 101 a makarantar Professor Ango Abdullahi da ke Zaria. Jarumi Adam Zango ya ce, arewacin ƙasar nan na fama da matsaloli da dama, daga ciki akwai matsala ta almajirci da matsalolin shaye-shayen ƙwayoyi. Hakan ce ta sa ya ga dacewar ba da tasa gudunmuwar amma a aikace maimakon yadda ake cece kuce akan matsalolin da suka shafi arewa, ga kuma dalilan da yasa ya bada wannan tallafi a wannan makaranta.
Na farko da zan iya cewa akan abin da ya ja hankalina na yi wannan abin ba wani abu bane illa yadda naga cewa abubuwa da suke faruwa a arewacin Najeriya an fi amfani da gyara da baki ba a aikace ba. So ana samun baraka ta wajen matasa yara ƙanana wanda ba su wuce shekara 15 zuwa 20 ba, waɗanda kuma za ki ga cewa a cikin kashi 10 da za a kama a cikin sabgar shaye-shaye ko kuma kidnapping ɗin nan, za ki ga har da yara ƙanana wanda ba su ma gama samun cikakken hankali ba, ballanta na a ce sun ma iya sun san abin da za su da ya mara kyau ko mai kyau, saboda babu su da iyaye sun zama marayu ba mai taimakonsu suke sun shiga irin waɗannan abubuwa. So abu ne da nake yi tun da nakan yi mutum ɗaya, mutum biyu, 10, 15 a ɓoye, saboda ni magana ta gaskiya shi ne kin san duk yadda aka waye gari aka ce kana da large family, to za ka cewa idan ka yi wa wani abu a waje, kai wa wani a waje, family ɗinka su ce ga gida baka yi ba, wanda suke kusa da kai ungoku za su ce mu ma muna da bukata. So wannan abin zai sa ka takura. To shi yasa kawai sai naga cewa idan ina bayyanawa zan shiga irin wannan yanayin, kuma babu daɗi, baka yi niyyar yin abu ba, a zo a saka ka dole kai, ko kuma baka shirya ba ma baka da shi a wannan lokacin. So wannan ne ja hankalina na ce to bari in yi wannan mai gaba ɗaya, in san cewa na aje wani sadakatar jariya wanda yau an aka waye gari aka ce bana duniya za a kalle shi a ce Adamu Zango yayi abu kaza. Kuma waɗanda suka bani shawara, ina da iyayen gida waɗanda suka bani shawarwari akan hakan, wanda da na ce musu ma bana so a sani, saboda irin wannan abin da na faɗa miki wasu za su zo su ce ka ba su, saboda kayi wa wasu mu ma muna bukata, ƴan uwa sai muna bukata. So sai na ce a ɓoye abin kawai a yi shi silently, dan na san dai iya masarautar Zaria da suka san abin, da kuma mutanen da za a yi wa su kadai sun sani addu'an su ya ishe ni. So amma sai suka ce no, ya kamata a ce in yi wannan abin duniya baki ɗaya ta sani, saboda yasa wasu waɗanda suke da irin zuciyar watakila ba su ankara da cewa sun ma ajiye kuɗin ma ba san me za su yi da su ba, hakan zai iya sa su fito da dukiyar su ma su taya ni. Saboda magana ta gaskiya iya aiki cewa yara zamani ya lalace, guri mutane kaza, matasa ƴan iska ne kaza, duk ba shi bane gyara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fada alkhairi ko kai shiru, kuma duk inda kaga cewa wasu mutane suna aikata abin da ba daidai ba, to na farko kai amfani da dukiyanka, in baka da shi kai amfani da iliminka, in baka da ilimi kai amfani da karfinka ko bakinka. So saboda haka duka kowane mutum a duniya zai iya taimako, sai dai idan bai yi niyya ba. Gashi nan ce ake almajirai sun yi yawa, jira ake gwamnati ta yi, bayan kuma akwai waɗanda za su iya taimakawa gwamnatin su rage wa gwamnatin aiki, sannan su su yi, ba kullum ɗora wa gwamnati kawai za a yi taimako. In kana da halin yi, ka yi wa mutum ɗaya, biyu, uku, kowa da ƙarfinsa. So wannan dalilin yasa na ce to bari in yi wannan ƙoƙari. Sannan kuma ai Bature ya ce charity begins at home, dole ni ɗan Kaduna ne, haifaffen garin Kaduna, bazazzage ni ne cikakke, don haka bari in fara yi a garin Kaduna kafin in je wani wuri.
Shin bayan wannan za a daɗa ba da wani tallafin, kuma wani irin ƙa'idoji ka so a bi domin bai wa waɗannan ɗalibai wannan tallafin?
Bayan da na faɗa miki a baya, ba yau na fara ba, na daɗe ina yi, kuma ba na fatan wannan ya zo na ƙarshe. Kamar yadda na faɗa, na fara da garin Kaduna mahaifata, nan gaba zan shiga irin su Gombe, Yola, Kano da dai shauran jahohin da suke da bukatar a taimaka musu irin wannan taimakon. Sannan kuma babu wata ka'ida da na yi akan wajen wanda zan bai wa wannan tallafi, kawai ni dai ka'ida ta shine maraya, saboda duk mutumin da yake da uwa da uba ko yake da wani babba a family din su ba, wannan mutumin zai iya daukan nauyin waɗanda suke neman bukatun karatu. Maraya shine wanda ba shi da kowa yake neman wanda zai tallafa masa. So ni kaida ta shine maraya, shi yasa da na tashi sai na baiwa masarauta wani wasu ka san yaran da zasu baiwa na bai kai ke har sabga siyasa ma sai da na shiga sabgar addini na za a baiwa jam'iyyar APC wani kaso daga cikin yaran wadanda zasu kawo marayu da za a basu, za a baiwa PDP, sannan za a baiwa kungiyar addinin musulunci ta Izala da Dalika. Haka ne saboda idan yanzu nace miki dan na bada kudin nan sai naga kowa ai ba zai taba yiwa ba, shi yasa ma bana son yin shi public saboda ma irin wannan challenges din da mutane kamar yanzu da ake ta ikarya ne kaza da kaza. So bana bukatar in tsaya rantsuwa ko in tsaya kare kaina akan wai ni ne nayi ko ko a bani da wannan dalili, lada na a gurin Allah yake. Saboda haka idan abin da na aikata da gaskiya ne kuma daidai ne, nan gaba ma za a ga zan kare yi ko ba zan kare yi ba, shine kawai.
Sannan kuma me ya ja hankalin ka ko wani tsari ka bi na zabar makarantar professors school dake Zaria?
Dalilin da yasa na zabi wannan makarantar ba komai bane illa kokarin da naga makarantar tana yi wajen baiwa yara ilimin addini da na boko, shi ya bani karfin gwiwa ni ma na dauki yayana na suka so. Kuma shekarar farko da yara na suka yi a makarantar suka dawo, irin yadda naga suna karatun Alkur'ani da karatun abubuwa na boko, sai ya bani sha'awa na ji dadi sosai. Wannan ne dalilin da yasa nace to wannan makaranta tana da matukar kokari wajen baiwa yara ilimi, don haka duk sanda nake da ra'ayin tallafawa marayu to zan dauki marayu in shigar da su wannan makaranta. Wato su yayana a cikin professor suke a group of school, sannan kuma professor ita ce uwar makarantun nan baki daya. Su kuma waɗannan yaran da za a baiwa da na baiwa tallafi a professor Ango Abdullahi za a saka su. So wato abin da ya bari ma dai ki ji abin da ya fi ƙara min ƙarfin gwiwa na ji daɗi akan yin wannan tallafin. Kafin in yi wannan tallafin, wannan makaranta su suka fara ɗaukar nauyin ɗana guda ɗaya, ƴaƴana guda uku a makarantar suke, suka ɗauki guda ɗaya suka bashi scholarship na har ya gama makarantarsa. So wannan abin shine a ce idan za ka yi kyauta ka duba abin da ka fi so. To ni kuma wannan makarantar su ne suka yi min abin bajinta, suka yi min abin da ya kamata ni ma idan na da wata hanya da zan iya basu gudun mawa in basu, shi yasa da na tashi sai na zaɓi wannan makarantar. So wannan shine kawai hujja ta da ke ga na zaɓi wannan makarantar, amma nan gaba za a raba kafa, za a tafi garuruwa, za a tafi wurare da dama wanda za a iya bada tallafi ba ma akan karatu.
Mun kuma samu damar zantawa da principal din makarantar Professor Ango Abdullahi wanda ya ce,
sunana Hamza Jibril, kuma ni ne principal na makarantar Professors International Group of Schools Zaria, rukunin makarantu wanda Professor Ango Abdullahi International School tana ciki. So da gaskiya ne Adam A. Zango ya bada scholarship ta hanyar daya daga cikin makarantunmu, wato Professor Ango Abdullahi International School Zaria, kuma ya bada adadin mutum guda 101 a wannan scholarship din.
Sannan da ya bada wannan tallafi, ya bada ka'idojin yara marayun da za a baiwa, yaya tsarin waɗanda kuka ba din?
Ya bada adadi na mutum 101 ne, kuma marayu ne da marasa galihu wanda suke zaune a Zaria, kuma ya kasa scholarship din ne zuwa gida uku. Kashi na farko ya ba ma Zazzau Emirate Council, wato masarautar sarkin Zazzau, na ya ba su slot guda 40, wato adadin yara guda 40 wanda za su karatu daga SS1 zuwa SS3. Sannan kashi na biyu an ba ma jam'iyyar APC ne, wato jam'iyya mai mulki a yanzu wanda take karamar hukumar Zaria, wanda su ma za su bincika a tsakanin al'umma wanda suke jagoranci, za su nemo ɗalibai guda 31 wanda suke ko dai marayu ne ko kuma marasa galihu da suke cikin al'umma. Sai kashi na uku an ba ma jam'iyyar babbar jam'iyyar adawa ce ta ƙasa, wato PDP, wanda aka ba ma ƙaramar hukumar Zaria adadin mutum yara guda 30 su ma za su bincika su duba su gani a cikin al'umma yara guda 30 wanda suka shiga cikin wannan category na scholarship din.
Mun samu labarin cewa daga cikin marayun da za a baiwa wannan tallafi ya ce a baiwa jam'iyyar PDP da kuma ƴan jam'iyyar APC kaka abin yake.
A gaskiya ba yanzu ba mamaki sai dai nan gaba kadan saboda yanzu haka yanzu ne aka gabatar musu da takaddun scholarship din da application form din saboda kwata-kwata kudin an biya shi ne a jiya. So bayan an biya kudin jiya mun dauki application forms din nan guda 101 mun rarraba ma wa'annan kungiyoyi ko kuma jam'iyyu da kuma Zazzau Emirates an rarraba musu wa'annan forms din. Yanzu su ne za su duba su ga yaran da suka cancanta da ba mu wannan scholarship din sai su ba su sai su kawo mana comprehensive list wato cikakken adadin sunayen yaran suka kawo mana sannan muke da iko amma mu a karan kanmu a yanzu a hukumar makaranta mu kanmu ba mu san wa'annan yara ba. Jam'iyyun su da aka ba su sune suke da alhakin kawo mana wa'annan yara kafin mu zama daliban wannan makaranta. So insha Allah za mu ci gaba da tattaunawa har zuwa lokacin da yaran nan za su zo ko kuma iyayensu sannan kuma bayan an gama documentation wato duk yaran sun dawo da takardun su an bubbude musu files za a gayyato shi Adam A. Zango in aka gayyato shi zai zo domin ya kaddamar da wannan scholarship din domin a ci gaba da shirye-shirye ko kuma a ci gaba da gudanar da karatuttukan nasu.
Baraka Bashir, dandalin VOA daga Zaria a Kaduna.